بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبود مجاعة الله سبحانه وتعالى ليس لهذا أرمو أولنا سافيا تأسبر شرين دعوك قوتا جمادى الأولى shekara ta 1436 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine 14 ga watan 3 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya. Yau za mu tashi a darasin mu na 101 a karatun mu na littafin al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan. A yau din kuma insha Allah za mu kare abinda malam mai ta'liqi wato malam Salih al-Sheikh ya ambata mana a ƙasa dangane da wannan bangare da malam Ibn Taymiyyah ya magana a cikin sa dangane da abinda ya shafi kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ake yi da sunan addini, da kuma abinda ya shafi karanta al-Qur'ani domin wani ya ji, da kuma abinda ya ambata shi Ibn Taymiyyah a cikin wato bayanin sa a littafin asali abinda ya shafi maye. Waɗannan abubuwa guda uku su zamu karasa yau. Darasin mu na gaba sai mu koma cikin asalin wato littafin Al-Furqan din, inda malam ya tsayar mana bayanin sa, ko kuma muka tsaya da karanta abubuwan da ya ambata mana. Zamu tashi inda yake cewa amma nashidul mar'i bi mufradihi, ko yace amma nashidul mar'i bi mufradihi, mutun ya rera waƙe na baitoci shi kadai, ya ware gefe ko yana cikin wani aiki ko yana tafiya kamar da aka saba a gun Larabawa, in suna tafi da dabbobinsu masu kiwo, misali suna kiwo, ko matafiyi yana tafiya, saboda ya ɗebewa kansa kewa yakan yi ƴan wasu waƙe-waƙe ba tare da kiɗa ba, ba tare da ƴan amshi ba, ba tare da wani abu ba, waƙe dai na baitoci kamar yadda aka saba, irin na bayanin falalar wani abu, ko falalar ƙabilarsa, ko falalar wani gari nasa, ko kuma falalar wani lamari, sukan yi irin wannan abu. To sai to irin waɗannan abubuwa idan mutum shi kadai yayi sai fala ba'as, to ba laifi. Hatta zakara al-ulama, sai har mutane malamai sun ambata annal mar'a la yatarannamu bi baitin aw baitaini min ash-shi'ri wa tarannama biha fa hadha la ba'as bihi, sai har malamai ma sun fada. Da farko shi ya fara maganar, to amma sai istishhadi kuma yanzu da maganar malamai, cewa yazo a maganganun malamai na musulunci cewa annal mar'a, mutum ya tarannamu yana rera baiti daya ko baiti biyu na waƙe, tarannama biha, yana rera irin wannan abu ya kai kawo ya fada ya sake maimaitawa, misali sai ce fa hadha la ba'sa bihi, wannan babu laifi. Ya'ani law kana wahdahu, ma'ana yana nufin in mutum shi kadai ne, wa kana qalilan, kuma in ya zama ba mai yawa ba, in ya zama ba shi kadai ba ne, to za a yi tare kenan, misali sauti daya ko da ƴan amshi wani yana sakowa, to wannan ya zama wani abu daban. Wannan fa yana magana ba a babin ibada ba, magana ta ɗebe kewa. Ai za ka samu mutum yana wasu waƙe-waƙe wani lokaci ba tare da kiɗa ba, kuma ba tare da wani abu da aka ambata a cikin waƙar wanda yake haramun ba, ba tare da ya sa wasu ƴan amshi suna yi tare ba, kawai dai saboda ɗaya ba kewar yana tafiya shi kaɗai, ko da dabbobinsa suna kiwo shi kaɗai ya fito yakan rera wasu baitoci, wannan an san shi, to kuma wannan ba shi da laifi hatta a shar'ance. Dama babbar matsalar ita ce a sa wannan abin a babin ibada, a ce bauta ce ga Allah, bayan an ce bauta ce ga Allah kuma a sa kaɗe-kaɗe a ciki. Allah ya samu fahimci wannan, in ba kaɗe-kaɗe kuma ba don ibada ba ne, kuma wata harka ce da kawai ta ɗebe kewa mutun yayi wasu baitoci na waƙe kamar da ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sa cikin sahabbai akwai masu waƙoƙi waƙe-waƙe irin waɗannan kamar Hassan bin Thabit in aka samu wasu sun taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin wato su kafirai Qurayshawa a wancan lokaci akan kira Hassan yazo yazo da wasu baitoci ya rama ma'ana ya faɗi maganganun da zai mayar musu martani mun san dai waɗannan to irin waɗannan baitocin yake nufi to sai shi yani arada an yarfa'a sautahu wato yawa yani arada an yarfa'a sautahu bi shay'in in yaso ya daga sautinsa da wani abu sai ce fa hadha la ba'as ya sake dai maimaita mana cewa wannan babu matsala yani annahu laysa bimunkarin wannan ba wani abun kyama bane ba abin da shari'a ta hana bane ya annan nafsa domin kuwa shi rai kama allalu kama yadda malami suka bayyana dalilin suka bayyana sababi shine ta'alili qad tahtaju ana samun lokacin da rai zai buƙaci irin waɗannan abubuwa na ɗebe kewa kamar da dai na ambata mana ko halin tafiya mutum shi kaɗai da makamantansu bahasa hadha as-saffarini malan as-saffarini yayi bincike akan wannan mas'ala din malan as-saffarini Muhammad ibn Ahmad as-saffarini ɗaya daga cikin malaman mazhabar Hanbaliya kuma yana da littafai da dama daga cikin su akwai littafinsa mashhuri da aka fi sanin sa da shi Lawami'ul Anwar al-Bahiyya na bangaren aqida yana rubutun littafi ne babba haka mai girma yana kuma da Al-Aqidatu As-Saffariniyya har Malam Uthaymeen yayi mata sharhi ya rasu a shekara ta 1188 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Ahmad As-Saffarini sunansa kenan to yana da sharhi akan manzumatul adab manzumatul adab shi malam safari ne mata sharhi yasa mata suna ghidha'ul albab ghidha'ul albab sharh manzumatul adab to a wannan littafin ya tattauna akan wannan mas'alar halaccin mutum ya darrera baitoci shi kadai domin ɗebewa kansa kewa wanda ma'anarsa bata kunshi ko ma'anonin wannan baitin ba su kunshi wani abu marar kyau ba kuma ba tare da maganar wasu ƴan amshi domin aka ce an yi abu hadda ƴan amshi da minito an shiga kuma shagala wani abu ne da aka tsaya a yi shi don musamman ba magana kawai ɗebe kewa ba ne kuma sannan ba zancen kaɗe-kaɗe tare da shi ya yi magana akan wannan ya ce wabi ma huwa ma'rufin fi mahallihi da kuma dai abin da yake sananne a bigiransa a inda aka san shi mana malamai sun yi maganganu dai akan wannan lamari a mahallinsa a cikin littafin malamai ka duba za ka ga maganganunsu akan halaccin wannan irin abu yace al-maqsud abinda da nake so in bayyana maka shine anna inshad al-munshidi wahdahu mai rera waka ya rera shi kadai wahdahu bi qasidatin da wata qasida fi mahallin a wani mahalli la ba'sa bihi babu laifi akan wannan idza kana wahdahu in shi kadai yunshidu qasidatan zai yi wannan za ku ji da akwai maimaitawa da yawa a maganganun na malamin yace lakin la yusta'adu anha amma ba za a bashi wani abu a madadin wannan abun ba ma'ana kar ya ce to zai rera a bashi kudi a kai babu kari ko an mun san wani lokaci ana abin da ake cewa kari din nan mawaki yana waka zuwa ta zuba masa kudi a kai shine bahaushe ke cewa kari ko to kar ai masa wannan shine yusta'adu a bashi iwad a bashi wani abu na iwab in an ce iwab shine abin da za a baka a madadin wani abu da kai to kar la yusta'adu anha kar a bashi wani abu akai aw yakunu sama'an maqsudan ko kuma ya zama wani kida ne na musamman da aka nufi yin sa a zauna a yi kida a saurara ko ya tara mutane kawai dan ji yadda su wannan abu a'a kada ya zama haka kuga duk wannan yana nuna mana asalin a zauna har a ce a makarantunmu na islamiyya an ware lokaci ana koya wa yara irin waɗannan abubuwan asali ba cikin abin da addinin musulunci ya umarce mu da shi kamar da dai mun sha tambihi a kai a zauna a sa yara su yi ta irin waɗannan waƙe-waƙen wanda wani ba amfani zai musu ba, wani kuma daga nan ake tarbiyyantar da su akan riya da wannan rere-reren da kuma rawa da kiɗa da waƙa, musamman yanzu da abin ya wuce hankali ya fita zuwa ga abinda ko al'adancan ma ya saba ma al'ada, ballantana a ce addini ya yarda da shi, ana kiɗa da kayan badujala da kayan disco, kuma a ce ana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan bayan zaman sa haramun a al'adance a shar'ance, to kuma bid'a ce a addini in aka ce wannan ibada ce. Ai dai kun fahimci bambanci tsakanin abin da yake haramun da abin da yake bid'a. Yawa, abin da yake haramun saboda kunsassa ga abubuwan da Allah madaukaki ya hana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, sai zama haramun. Akwai abin da zai zama haramun ba bid'a ba. Akwai abin da zai zama bid'a ba haram ba. Akwai abin da zai zama bid'a kuma haram. Yanzu idan abu dama ba a dauke shi a matsayin ibada ba, sai ake aikata shi inda nassi akan haramta shi, to wannan sunansa haramu, ba lallai zama bid'a ba. Ita ko bid'a ana samun ta ne a cikin addini, ma'ana a addini ake cusata. Bauta ce, wani aiki ne ko wata magana mutum zai yi domin ya samu lada agun Allah, bayan kuwa ba Allah ne ya umarce shi ba kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya bautawa Allah da wannan abun ba, wannan shi ake cewa bid'a. To kun ga wannan kada-kadan na da sunan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan siga din ba iya yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Duk wani abubuwa na addini amina faɗi wannan ne saboda mutane suna yin sa da sunan ibada ce haka din, lada ake so a samu akai, shi yasa ya zama da wannan matsala din. To kuma sai ya zama gashi yanzu da kayan kidan haram da su ake yi, wani sai ya ce ai tunda yabon manzon Allah ne komai ma a yi ba komai mana. To shi addinin musulunci gaskiya ba haka yake ba, ba abinda kowa ya ga dama ya aikata bane. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana abubuwa dangane da addini, duk mutumin da ya farar da wani abu sabo a cikin addini, cikin addini da kasdin ibada da niyyar cewa ya bautawa Allah, wannan abun za a mayar masa, ba za a karba ba in ya aikata wannan abu, kamar da dai mun san wannan hadisai da dama akan wannan abu, kuma ya tsoratar da mu akan farar abubuwa sabi a cikin addini, mu sa su a cikin tsarin da Allah madauki bai umarce mu ba, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce mu ba, kuma a nemi lada akan haka, wannan bid'a ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. To kuma sannan in mun lura da abubuwan da wannan abin ke jawowa, kamar da muka ambata na lalata yara, wani idan ana kada-kadan nan kage da ake tika rawa, bayan da za a kawo cewa a addinin musulunci za a yi wannan, shi yasa zaka samu wanda ba musulmi ba har suna mamaki, da ba su san wannan abun ba, a yanzu in suna gani har sai su ce to a wannan abun ya zama daidai da su ma suke yi a coci. To Allah dai subhanahu wa ta'ala ya mai da musulmi kan hanyar da kuma tafarkin da gwadaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a hanyar da ita ce Allah ya yarda da ita a matsayin abautawa Allah da ita, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce karantar. Allah ya kara mana hakuri. To sai yake cewa ina ne, yawa, aw yakuna sama'an maqsudan, ya'ni yarfuquko yuraqiqul quluba biha, yadda zai zama ana sirantar da zuciya da shi, ma'ana ana sa zuciya ta raurawa ta tsorata ta samu wani abu da zai wato sa mata ko tsoro ko kuma bakin ciki ko dai abin da zai kade mata wata shagala, shine ma'ana yuraqiqul quluba biha, wa tukarraru kuma ai ta maimaitawa, wa yusbihu tarqiqal qulubi bi mithli hadhihi al qasa'id, ya zama kuma cewa siranta zuciya da raunana zuciya da irin waɗannan kasidu, musan ai kasida ake kiranta ko wani kasida ake kiranta allati tukarta takarrar, wanda ake yawan maimaitata, yace hadhihi wannan kulluha dukkanin su min jinsi sama'i sufiyyati, yana daga bangaren kada-kadan sufaye, wa qad tufdi ilaiha, kuma sukan kai zuwa gare shi, ma'ana akan samu wanda ko da asali ba wannan bane to yakan kai zuwa ga wanda sufaye din suke. to kage dama gashi wanda su fa suke ma'ana asali mun gamsu cewa bid'a ne ko ba haka bane shi yasa yake kawo wannan din zai iya zama irin wancan in har ya zama maqsudi domin dama su ma da haka suka fara amma kuma ta ba mun yi wannan dance ai idan aka fara wannan abu na Baghdad ko lokacin da aka fara irin waɗannan abu har suka miƙe kuma suka zama ana irin a tara jama'a su saurara kuma har rawa ta fara shigowa daga tamayuli ana dan rausayawa shikenan sai zama an koma kuma ana tika rawa sosai da kida da kayan music kayan music wanda yake haramun ne aka zo kuma ana amfani da su da sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kuma irin abinda wannan irin waƙoƙin suke kunsa na mummunar magana dangane da haƙƙin Allah subhanahu wataala mun san wannan ko baka bane mummunar magana abin da nake nufi har da zagin Allah a ciki domin duk abin da za a dauki wani dan adam a bashi matsayin Allah ai zagin Allah ne a rika siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffofin Allah wannan abin ba daidai bane kuma idan da niyya aka yi shi irin wannan abin wa mutum matsayin ubangiji kafirci ne mutum duk da ya dauki wani ya bashi matsayin ubangiji karka kalli cewa ai wannan manzon Allah ne eh gaskiya manzon Allah ne manzon Allah a jinsin dan adam ba wanda ya kai shi daraja amma fa ba Allah bane kar a bashi matsayin ubangiji Allah din ya hana haka Allah shi kadai shine Allah shi kadai cancanta a bashi girma irin nasa manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam a bashi girma shi ma irin nasa wanda ya cancanta Allah ya kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja Allah kuma ya kara mana tauhidi a zukatanmu mu kadaita Allah da haƙoƙinsa kar mu baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah to wannan irin abubuwan wani lokaci masu yin su suna faɗa ne ba tare da dalili ba amma kawai ganin cewa to ai ba dai manzon Allah bane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙi ai komai ka faɗa akan sa daidai ne wai faɗa haka shi ba bai yadda da haka ba shi yace fa la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam fa inna ma ana abdun fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce iyaka wajen yabo na kamar yadda kristoci suka wuce iyaka wajen yabon annabi isa wannan misalin wai ba a gane shi ne koko koko ba a san shi ba ko ba a yadda ba sahih a cikin sahih muslim ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin sa ya faɗi wannan magana cewa kar ku wuce iyaka wajen yabo na ashe ba yabon ne ba kyau ba amma kar a wuce iyaka akwai iyaka yabo na Allah subhanahu wataala shine zaka ce ba shi da iyaka saboda siffofin sa na kamala ba sa tikewa ko ba ta ba sunayen Allah ma'anonin su ba mu san iyakar su ba siffofin Allah ma'anonin su ba mu san iyakar su ba amma siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa wuce darajar sa ta sa ta dan adam ba ta kai ta Allah ba in ana zancen dan adam din to fa duk duniya da masu rai yanzu da wanda suke da rai da suka mutu tun daga annabi Adam har tashin alkiyama babu wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kowaye bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma wannan a hududin rayuwa ta dan adam amma ba a shigar da wannan abun a haƙƙin Allah haƙƙin Allah daban girma ne da shi yafi girman haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi din ya hana wannan abu shi yasa duk kofar da za a buɗa ta har a rika bautawa wani wanda ba Allah ba to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a farko wajen hana abin ai malam Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin kitabut tauhid ya ware babin himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid ko babin kiyaye wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa iyakokin tauhidi gabar tauhidi bangaren tauhidi gefen tauhidi irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin ya zama ya nesanta wannan bangare daga gurbacewa a dauki haƙƙin Allah a bai wani wanda ba Allah ba babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawa akan wannan da kuma mai da hankali akan sa sallallahu alaihi wasallama ashe shi ya fi cancantar a nesanta daga azo a daga shi a bashi matsayi na ubangiji a shi kuwa ya hana haka to muje sai shi waqat tufdi ilaiha yace sama'ul mu'mini abin jin mu'mini abin da mu'mini ya kamata ya ji dan yi masa tasiri a zuciya huwa alqur'anu shine alqur'ani shi sa alqur'ani daban yake shi Allah ya yi magana da alqur'ani dama domin ya fi kowace magana dadin ji babu wata magana a duniya da ta kai qur'ani dadin ji to ya ga mutum mu Allah madauki ya mana baiwa a musulunci ya ba mu qur'ani qur'anin da wallahi duk yadda kake in dai zaka saurare shi mutum bai isa ya ce ba dadi ba da mai fahimtar ma'ana da wanda baya fahimtar ma'ana ba zai ce wannan magana ba ta da dadi ba sai dai ya ce yana wani aikin bari ya kashe ji amma ya ce ba dadi jin alqur'ani to dama wannan mun san kafirci ne ko to abin nufi dai mutum ya ji cewa qur'anin nan bai kai wani sauti na music dadi ba wannan baka samu wannan ba duk abin da kake so ka ji kuma yana tasiri a zuciya to ka samu lokaci ka rika sauraron alqur'ani wannan yan abubuwan da samari suke fiyawo da shi yanzu a kunne MP3 a sa abubuwa a sa abu wani wa'azi yake ji wani kuma da za a kwace ka sa a kunnen ka ka ji sai kai mamaki kada kada ne yana ta ruguza kunnen sa diddin 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 kuma wani yana tuka babur da wani mutum a kai zai kai shi a matsayin a taba hon din da wani zai masa bai ji ba yaje ya kashe mutane a garin sauraron abin da ba daidai ba to ko abin da yake daidai ne in mutum yana irin wannan hali na tuki to ya kamata ya kyale shi a lokacin tuki ana son mutum ya zama hankalinsa yana kan tuki sai idan wani abu ne misali ba a kunna zai sa shi ba yadda zai hana shi wani abu ya sa gurgurdan yadda zai rika ji kuma yana fahimta ko karatun ne ko wa'azin ne ko nasiha ko darasi ko makamancin wannan Allah ya taimake mu to mu je dai sai ke cewa sama'ul mu'mini huwa alquran qur'ani shine abin ji dangane da mu'mini shi mutum zai zauna yana sauraro li hada don haka tajidu anna alladhina in fatahu ala hadhihi alashiya waɗanda suka bude idan su akan waɗannan al'amura din ma'ana ya zama cewa aikin su shine wannan kullun zancen su wannan kada kada din ma yastalizuna alquran ba sa jin dadin alquran haka ne ko ba haka ba duk mutumin da shedan yayi masa fitsari aka ya fitsare kunnan ya fitsare zuciyar ba abin da yake so yaje sai wake wake to qur'anin da muka ce yafi komai dadi in ka sa masa shi ba zai ji dadin ba haka ne ko ba haka ba shi yasa zaka ji shi zai iya ja da wannan magana ne sai a wace qur'ani yafi dadi ga abin da yake ji na kada kadan sa ai shi yana ga wannan yafi dadi in dai ana zancen dadi ne to wannan ba wani abu ne ya jawo ba illa fitsarin da ko fitsarin da shedan yayi masa a zuciya da kuma kunnan sa ya hana shi jin alheri ya nisanta shi daga sauraron alqur'ani wa man istalazza alqur'an haka ne duk wanda yake jin dadin alqur'ani wa adana lahu kuma ya saurare shi ya zama abin jin sa shine sauraron alqur'ani wa sami'ahu ya ji shi watalahu kuma ya karanta shi aw hafizahu ko ya haddace shi huwa shi da kansa wa qama bihi ya tsayu da shi yana karantawa yana fahimta fa innahu la ya'nasu li tilka al-ashiya zaka same shi ba zai samu dai bakewa da waɗancan wake waken ba in dai mutum ya saba da alqur'ani da jin alqur'ani ya yadda da shi kuma yana jin dadin alqur'ani to ba zaka ga kuma yana jin dadin music ba waɗannan abubuwan ba za su hadu a lokaci guda ba ko ka ji dadin wancan ko ka ji dadin wannan ko a wancan gidan kake ko a wannan gidan amma ka hada su lokaci guda to dole zaka ji wani ba zai ma dadi Allah kyauta to sai shi li anna Allah domin ko Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala qadhafa bil haqqi ala al batil Allah yayi jifa da gaskiya akan ƙarya dan ta ruguza ta don haka idan aka samu kada kade a kunnan mutum kullun aikin sa kenan to insha Allah in ya koma sauraron alqur'ani qur'anin nan zai murkushe wannan abun ya danne shi ya dimurmushe shi kuma a ci nasara a kansa in ko kaga kana jin qur'ani kuma kana jin dadin wannan to akwai matsala mun fahimta nan qur'anin bai karbu ba a zuciyarka in qur'anin ya karbu a zuciyarka to ba za ka samu lokacin da za ka saurare kada kade irin waɗannan ba kamar da Allah mudauki yace bal naqdhifu bil haqqi muna daukar gaskiya sai mai jifa da ita ba jifa na wulakanci ba a jifa na daukar ta a matsayin makami shine ma'anar wannan yawa alal batil sai mu jefa ta akan ƙarya fa yadmaghu sai ta ruguza ta fa idha huwa za'iq zahiq sai kaga ƙarya ta tafi babu ita zahaqa ma'ana zahaba a nemi abu a rasa saboda me saboda gaskiya ta zo ta ruguza shi to haka alqur'ani in aka same shi yana lalata duk abin da ba shi ba na abin da ake saurarawa a wato daga waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ko da da sunan addini ake yin su mun fahimci wannan zancen da muke ko ko da da sunan addini ake addini bai zo ka bautawa Allah da irin wannan kaɗe-kaɗen ba wannan harka ce daban sabon abu ne da aka ƙirƙiro shi a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai alfarqu baina tahsinis sauti والرياء ما ليس الرياء من ونن غبر مغان شيني الفرق بمبنشي بين تحسين الصوت كوتت صوتي والرياء دكما رياء من كرنت أبايا حديث أبو موسى الأشعري ليكي شيو من ذا الله صلى الله عليه وسلم دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنباك شريوة إلين شريوة النبي داود معنى إن كان كرنت القرآن كبريد دا sharewar annabi Dawud yake dadinta haka qur'ani yake a bakinka in kana karantawa Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa to shine yake cewa da na san kana sauraro na kuwa da na ƙara gyara maka shi in kyautata shi sautin yayi kyau to kuga ai wannan hadisi ya kawo mana tambaya ko me hukuncin kenan mutum yana karanta al-Qur'ani ya ƙara gyara shi domin wani yaji wannan riya ce ko ku ba riya bace ai mun sha zaka ji ana fadakarwa akan irin wannan mutum ya kiyaye riya dan ya burge mutane to dangane da alqur'ani akwai bambanci tsakanin wannan kyautata sautin da riya ko kuwa riya ce in ka kyautata sauti domin wani ya ji dadi kun ga dai wannan hadisin ko dai ya nuna mana halaccin haka ka kyautata sautin domin wani ya ji wanda kuma haka din ne dole kenan mu dauka cewa wannan bariye bace tunda annabi sallallahu alaihi wasallama da yaji wannan magana bai ce a ya zaka kyautata domin ni ai kamata yayi ka kyautata karatunka domin Allah ba danni ba kun gane wannan zancen to sai shiru bai hana shi ba ashe kenan ya nuna ya halatta qur'ani a kyautata sautin sa domin wani yaji amma da wace manufa to yace ce mallan zai mana bayani ne sai shi ar-riya'u yace riya هذا بحسب النفس wannan abu yana komawa ne gurgudan kowane rai gurgudan zuciyarka gurgudan abin da zuciyar ta raya maka gurgudan tunaninka gurgudan kuma niyyarka menene a zuciyarka kai yayin da kake karanta alqur'ani misalan qad uhassinu qira'ati yace ni misali zan iya shi malam mai rubutu kenan yace zan iya kyautata karatuna bil qur'ani da alqur'ani لأجل أن يقال دومن أتي كدبون لام تعليلي على ماذا وقعت لأجل أن يقال دومن أتي قراءته جيدة دومن أتي متن كراتنسا مي كوني أعوانكو أي ما شاء الله كراتنسا دادي يسي هذا رياء وانا إتشي رياء سبو دمي كوغا ذنجان شواي كوما ينا كوماني بحسب النفس gurgudan zuciyar mutum mana idan a zuciyarka niyyarka ita ce mutane su ce wani ya iya karatu to wannan ita ce riya saboda aji a ce wani ya iya rera karatu wa qad uhassinu qira'ati bil qur'an zan kuma iya kyautata karatuna na alqur'ani wa atabaka har in yi kokarin nuna ina kuka au abki ko kuma in yi kuka na hakika attabaki shine yunkurin yin kuka ba kukan ba mun gane kana akwai wanda yana karatu da huzn saboda tasirin da ayoyin suke masa a zuciya zai ga yana kuka a cikin karatu akwai wanda kuma ba kukan yake ba amma yana nuna yin kuka din saboda samun ya haifar da wannan tasiri a zuciyar wasu mutane din masu sauraro to dan me wannan yace li ajli an yata'athara as-sami'u domin me sauraro ya tafirantu ya wa'azantu wannan wa alqur'ani ko wannan ayoyi su masa tafiri a zuciya su sa masa tsoron Allah su ƙara masa imani su ƙara masa risna su rage masa dagawa su rage masa girman kai domin mutum yana jin alqur'ani kuma yana fahimtar sa to wannan alqur'anin da yake ji yana rage masa girman kai yana rage masa mummunan hali yana wato siranta zuciyarsa ya zama mutumin kirki to in nayi karatun alqur'ani domin samar da wannan azukatan mai masu sauraro me hukuncin sa malam yace hadha mashru'un wannan ya halatta kun gane kun ga kenan ashe a ina ake gane wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba kowa gurgudun zuciyarsa don haka ashe a zahiri karka tuhumi mutum in ya gyara karatunsa da alqur'ani karka ce masa riye ne domin kai baka san zuciyarsa ba mun fahimci wannan abu yau ka kyale shi da ubangijinsa amma Allah ya sani in yayi domin mutane ne to ya sani domin shi Allah yana ganin zuciya mun ko ba maganin zukatan kowa shi yana ganin zuciyar kowa duk mutumin da ya yi wata magana ko ya aikata wani aiki Allah ya san dalilin da yasa mutumin nan ya aikata wannan abu to gurgudan wannan niyyar da take zuciya gurgudan ta za a bashi ladan da za a bashi kuma idan zunubi ne a bashi zunubin da za a bashi ko a bata masa aikin sa idan ya dinci to wannan dai ya halatta gashi ya kawo mana hadisi iqra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani wabku kuma ku yi kuka fa in lam tabku in ba ku yi kuka ba fatabaku to ku nuna kuna yin kuka kamar yadda Bahaushe zai ce kukan ƙarya ko to a karatun alqur'ani ya halatta mutum ya karanta shi da sigar da yin kukan ko da ba kukan yake ba saboda shi ya haifar da kukan a zukatan wasu mun fahimci wannan abu domin idan mutum yana jin alqur'ani shi kansa qur'ani yana sa mutum ya kuka to musamman in kuma mai karanta alqur'ani ya karanta shi da wani tsari da wata irin sigar da zata sa ai kukan to wannan abun babu laifi akan sa tare da cewa hadithin marfu'in sa ibnu majah ruwaito shi daga hadithin sa ibn abi waqas da'ifi ne amma kuma mawqufin sa sahihi ne kamar malam albani ya ambata a sahih ibn abi daud abin sahih abu daud abin sunan abi daud nake so in ce yawa ma'ana in wannan hadisi ma wannan hadisi mawqufin sa daga sa'd ibn abi waqas menene shi sahihi ne ma'ana ya inganta a dangana wa sa'd ibn abi waqas ya faɗi wannan amma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne ba daidai ba na gaba kuwa ya tabbata inda yake zayyinul qur'ana bi aswatikum ku qawata alqur'ani da sautinku daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta mun gane wannan to a takaice dai wannan koda tunda da ya inganta mawqufi din daga fadin sahabi wannan ya nuna babu laifi yin haka ma'ana karanta alqur'ani a karanta shi kuma ai kuka kukan ashe abun umarni ne ma a rika yi to idan kukan ma ya ki zuwa ka kirkiro shi shine abin da ake gaya maka anan ka kirkiro ko ba niyya domin zai haifar da tasiri mai kyau a zukatan masu sauraro amma fa ya zama cewa wannan ita ce niyyarka ba dan kuma a ce kana kuka a sallah ko kana kuka a karatun alqur'ani kai mai tsoron Allah bane wannan niyyar in akwai ta can kasan zuciyarka ita ma an samu riya abu ya bace an gane wannan abu kun ga dai Allah dai shine mai komai shi zamu barwa komai zuciyar nan a mallakawa Allah dama mallakin sa mallakawa ma bin mallakar sa ce shi mallaki zuciya to ayi duk abin da za a yi domin Allah kar ya zama a zuciyarka akwai wani abu da kake yi domin burge mutane in aka burge mutane to kuwa ran tashi alkiyama sakamakon mutum yana nan ga wannan abu ai mun san hadisin nan dai da kullum muna yau ambata sa hadisin Abu Huraira da al-Imam Muslim ya ruwaito na mutum uku da za a fara rura wutar jahannama da su daga cikin su akwai makarantun alqur'ani makarantun alqur'ani ko duba fa ku gani gashi zancen alqur'ani muke a rika karanta alqur'ani a saurare shi to amma shi makarantun alqur'ani mai koyar da qur'ani in ya zama yayi domin mutane su ce ya iya to ran tashin alkiyama haka Allah zai zo da shi a tambaye shi kai bawan Allah me ka aikata ne a rayuwarka sai ce ya Allah na karanta alqur'ani nayi ilimi har na koyar da mutane qur'ani sai Allah ya ce ƙarya kake kai ne don a ce kai malami ne ka iya karatu wannan ita ce manufar zuciyarka mutane ba su sani ba kai dai ka ne musu karatu suna jin dadi wallahi ma san tasirantu amma kai dai zuciyarka abinda kake so shine a ce kai ka iya to duk wanda yayi abu don a ce ya iya to ran tashin alkiyama bari ku ji abinda Allah zai masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ce wannan abinda kai domin sa so kake a ce kaza wa qad qila kuma an riga an fada sai Allah ya umarni da shi a tafi da shi an giza shi cikin wutar jahannama shiga wutar jahannaman ma ba da kafarsa za a sa ya tafi ba da kansa ka taba jin kai na tafiya da ka za a an giza shi ya shiga cikin wutar jahannama kan za a sa shi sama da kasa ma'ana a juye kan shi ne a kasa kafafun a sama haka za a gungura shi a auka cikin wutar jahannama saboda me ya bautawa mutane bai bautawa Allah ba da aikinsa ku duba ku ga hatsarin riya hatsarin shirka ta bata masa aiki kuma sannan ga sakamakon sa haka kada ka bari wani dan adam wayyasa aikin da ake bautawa Allah a samu lada da shi a ce domin dan adam kai maimakon kai domin Allah subhanahu wataala to aiki yana lalacewa Allah subhanahu wataala ya tsare to sai yake cewa wannan mashru'i ne gashi ya kawo wannan hadisi sai yace an-niyatu hiya al-madaru niyya ita ce abinda ake kai kawo akai shine madar madarin abu shine abinda kamar ka ce nan ne kirken ka san an daure dabba an mata da baibayi ko duk inda taje ina za ta dawo gun wannan to shine abinda ake nufi niyya ita ce wannan madarin inda komai yake kai ya kawo akan akanta ma'ana in niyyar ka mai kyau ce to shikenan ka amfanar da mutane da karatunka so kake mutane su samu tsoron Allah ba so kake suka burge su su ce ai ka iya ba wa Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari yuridu an takuna qira'atuhu abinda yake nufi a hadisin da muka ambata shine abinda yake so shine karatunsa ya zama a azama ta'thiran ya zama yafi girman tasiri lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah alaihi salatu wassalam لانه دومن شي اذا كان حدث للنبي عليه الصلاه والسلام خشوع ان يذما من الله صلى الله عليه وسلم يا سامو خشوعي وتعظيم ده girmamawa ga Allah wa ibadatu da kuma wata bauta hina sama'ihi yayin da yaji karatun alqur'anin nan li abi musa al-ash'ari da abu musa al-ash'ari yayi falahu huwa ajruhu to shi yana da ladan ma'ana yana da ladan da ya haifar da wannan abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan ma'ana karatun Abu Musa al-Ash'ari da yake cewa da na san kana sauraro da na ƙara rera maka shi manufarsa shi ita ce me in yayi kokarin garin karatun nan nasa har ya aukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara samun tsoron Allah ya ƙara samun girmama Allah ya ƙara samun khushu'i ba zai samu lada ba zai samu lada to wannan ita ce Abu Musa al-Ash'ari yake nufi ba riya ba ba dan ya burge manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallama kun gane wannan abu wannan shine abin da ke nufi al-farqu baina tahsini sauti war riya'i kinan aina magana take dai madarun tana ina maganar niyya in niyyarka ita ce ka burge to can babu lada in niyyarka ita ce mutane su amfana da dadin karatunka su samu tsoron Allah ina ma a ce ko ana yin wannan abu ina ma a ce makaranta da alaran mumi musamman yan musabaka dan musabaka suna buƙatar nasiha wallahi akwai buƙatar a zaunar da su a rike musu nasiha kafin musabakokin nan ina fata malaman su rike musu wannan akan samu matsaloli da irin wannan ban ce duka ba amma tsakani da Allah galibi masu harka ta musabakan nan ga Allah na jarraba su da wata musiba musibar sha'awar su burge sha'awar mutun ya burge garin karatunsa ba ya samar da tsoron Allah ba wannan abun sai ka ga mutum yayi karatun ba a samu albarka ba kuma wasu kuma ka same su da tsabar girman kai da rena mutane saboda yana ga ya haddace alqur'ani ana girmama shi sai dauka kuma shikenan kowa bai san komai ba banda shi wannan abun mutum ya kokari ya guje shi yawa kai abu domin ka samu tsoron Allah kai kanka ka karanta Qur'ani domin wasu su samu tsoron Allah sakamakon karatunka ba kawai a burge ba an burge ka samu mota ka samu karatu ka samu kudi keke babur jama'a sun ce eh wani ne shikenan daga nan sai me kuma in ba a samu lada a gun Allah ba ai ba a ci nasara ba daga ka rika kokari ka samar da tsoron Allah a zuciyarka da zuciyar waɗanda suke sauraron karatunka shine fa amfani da a ce kana yi kawai domin burgewa a hakika musabaka tana da amfani wajen samar da mahaddata alqur'ani domin ba dan irin waɗannan abubuwan musabakokin ba la'alla wasu abubuwan ka samu yara yanzu sun haddace alqur'ani yana da wahala saboda matsawa iyaye ba sa matsawa sosai daga an tura yaro ya je makarantar islamiyya da tafid wani ma ba ya tambayar yaron me yake karantawa yau me suka yi ba ruwansa to idan ba a damu da waɗannan abubuwan suna sa yaro ya dage tashji'in ake so a gurzantar da kai amma kai karka dauki cewa kana yin karatu ne domin samun waɗannan abubuwa din karka hango kyautar da za a bayar karka hango scholarship da za a baka musamman kamar munin a jihar Jigawa ana ba da scholarship ga duk mutumin da ya samu cin nasara ko gashi nan da yawa sun tafi karatu kasashen waje wani kuma abu ne mai kyau to kada ka yi domin samun wannan din ya zama asalin abinka shine domin ka samu lada a gun Allah wannan abin ya baibaye zuciyarka ya zama shine abin da zai wato yunkurar da kai ba wancan abin da ya shafi duniya din ba sai kaga duniyar sai ta zo maka ba tare da ka neme ta ba shi ikhlasi in mutun na da shi wallahi Allah na taimakon sa sai kaga cewa Allah ya karba aikin sa kuma sai ya sa duniyar ma ta zo masa ba ta so ko ba ta so sai ta zo masa saboda Allah zai turo masa ita in kudin ne ya samu in matsayin ne a gun manya ya samu in wani abin lura ne dai a dauke shi a matsayin mutum a cikin al'umma duk ya samu saboda me Allah ya dauke shi ya yarda da shi amma in kai ka nema da kanka ka nemi matsayi ta hanyar addini musamman kana makaranci kai ta yawo office neman a baka addu'a kai mutane addu'a wasu zaka samu ana wannan abu wani zai ji wai haza wani yana ya je Abuja office ko manyan mutane ko suna son a yi musu addu'a a bashi kwangilar addu'a ko a ce ya samu alaran momi ya kai su umara a bashi kuɗi ya nemi malamai wai ya kai su umara da sunan addini wannan ana ci da addini waɗannan abubuwan ba za ka samu albarka a cikinsu ba ba mutumin da zai ɗauki wannan a matsayin sana'a kuma Allah ya bashi albarka ka ga yana samun ko alherin da zai zauna ya wanzu a hannunsa duk abin da ya shigo yanzu za ka gani ya kaɗe shi ya tafi amma in mutum ya yi ikhlasi wallahi Allah na bashi hatta ɗaukakar duniya din to kar a nemi ɗaukakar duniyar a nemi abu a wurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai Allah dai ya samu dace Allah ba mu ikhlasin nan wa alaikum assalam abin aniya yake na'am a'a shine kawai mai matsala idan mutum yayi karatun alqur'ani ya rera mai dadi sai kuka ji dadi kuka tasirantu har ya haifa muku da tsoron Allah da kushu'i ku kun samu lada da sauraron alqur'ani kuma kun samu kushu'in ku kuma Allah zai bada lada insha Allah amma shi in yayi domin burgewa to shine da ubangiji shine ba zai samu ladan ba da haka kowa da jihadsa yadda karatun yake gurgudan niyya haka sauraron yake gurgudan niyya ne Allah ya bamu niyya mai kyau ai da ka samu irin wannan da makarantan dadin nan wanda suke shuhura daga malaman daga Misra din nan zaka ana amfani da wanda da suka fi shahara gun samari yan shekarun baya zaka wani lokaci su ma da irin wannan musabakokin ne wani lokacin da aka samu ma wani daga cikin su irin masu karatu din nan ne a wurin mutuwa inda za ga suna da al'adar mutum ya mutu a kira su su yi karatu a biya su kaga wannan duk ba ikhlasi a ciki to amma za ka ji wani karatun kuma da dadi ko to kai da ka ji dadin karatun kuma ka samu tsoron Allah za ka samu abinka tsakaninka da Ubangiji shi ko da yayi don ya burge ko dama ya zo ya yi karatu ne don a biya shi saboda wani ya mutu ya zo ya karanta masa ayoyin rahama haka suke yi sai ka zo wani a gurin rasuwa gun karbar gaisuwa sai a ta karatun alqur'ani kuma sai a ta karanto ayoyin rahama ai ta zancen aljanna ayoyin aljanna ko da aka karanta ma'ana yake idan ana sa ran wannan mamacin aljanna gashi to sai masu gawar ma'ana dangin mamacin sai su dauko kuɗi su bayo makarantin to ana yin wannan abin shi ma wani kasuwanci ne a wasu kasashen ana yi Allah ya kyauta mu nan abin da allarummi suka fi shine a ba su kuɗi su sauke alqur'ani wallahi kullun muna ba da shawara wallahi qur'ani darajarsa tafi karfin wannan abu ina ba da shawara ga alrarmomi su taimakawa kansu Allah ya girmama su da ya ba su haddar qur'ani amma a daina neman duniya da wannan alqur'ani ma'ana karkasa shi ya zama kana yawo ana baka kuɗi kana addu'a ba a samun albarka a wannan abu Allah kuma na kwace haiba yana kwace darajar mutum ya kaskanta shi a rayuwa in ya zama wannan abin shine manufarsa a nemi sana'a ayi sana'ar da za a samu abinci ba laifi bane a biya ka ta hanyar karantar da alqur'ani karantarwa amma ya zama yi wa mutane addu'a da sauke musu alqur'ani in wani yayi sabon gida a yi kaza da kaza ko ya ana son zai samu wani sabon matsayi ko ya shiga takarar siyasa ya kawo kuɗi ku sauke alqur'ani duk wannan karka wulakanta alqur'ani a wannan abu bai kamata a kaskanta alqur'ani da manufar wani abu da neman sa ta duniya ba Allah subhanahu wataala dai ya yassare mana abubuwa Allah ya kyauta Allah ya ba mu hakuri to mu je mu karasa sai shi falahu huwa ajruhu fa huwa yuridu hadha al-ajra al-azim to shi Abu Musa al-Ash'ari wannan lada babba yake so daga Allah subhanahu wataala alladhi hasala bi sababihi ko li afdali al-khalqi alayhi as-salatu was-salam wanda sakamakon haka da sababin Abu Musa al-Ash'ari da karatunsa a ce wannan tsoron Allah wannan khushu'i da girmama Allah ya samu li afdalil khalqi ga mafiyayyen halitta alayhi salatu wassalam to mu karasa saboda lokaci ya kusa manittakhadha as-samaa'a ibadatan wanda ya riki jin waƙe-waƙen nan a matsayin ibada kalamuna fi ayyil qismaini mana yake cewa magana mu a wannan bangare biyu yake bangare biyu kalamuna fi manittakhadha as-samaa'a ibadatan duk zancen da ake dangane da sama'in sufaye jin kaɗe-kaɗen sufaye din nan ana magana ne musamman wanda ya riki wannan abubuwan a matsayin ibada shine maganar mu a wannan littafin abinda ba na ibadar ba na holewa da jin daɗi a babin sa daban sunan haramci nan a wannan littafin ana zancen wanda suke amfani da wannan kaɗe-kaɗe da sunan ibada har za a ce akwai walittaka a irin wannan abu tunda shine mai alaka da littafin mu na maganar alamar waliyan Allah da waliyan shaitan mun gane abin ko yawa sai ce amma alladhi yasma'u lillah wa yasma'u lillahi wanda yake ji dan wargi yake jin music da kada kada dan wargi yasma'u almaazif yana jin kayan kada kada ligairi ibadati ba tare da ibada bai ce fa hadha laysa alkalamu fi maganar mu ba akan wannan bane nahnu takallamna fi man sami'a ko yawa mu muna magana ne ko mun yi magana so yake ce muna magana ne yawa maganar mu tana kan wanda yake sauraro litta'abbudi dan bauta al-ma'azif ko su waɗannan kayan kaɗe-kaɗe ma'arufun al-kalamu alaiha jin kayan kaɗe-kaɗe da music sanannan abu ne maganganu a kansu wal-gina da waƙe-waƙe ya'ani tashabuhu ma'azif wa alhan ma'ana ya ce dai kaɗe-kaɗe ko waƙa wadda akwai ma'azif kayan kaɗe-kaɗe da kuma lahanin sauti daban-daban yadda ake rera a canja sauti shine alhan ayi shi ayi wannan da huzun da farah da makamantan wannan dai mutum ya karanta akwai su to wannan dai shine sai abinda muke magana dai akai kenan tahqiqu ma'ana sukri mai sauri mu karasa wannan as-sukru maye mislu ma zakara shaykhul islam misali irin abinda shaykhul islam ya ambata ibn simiya kenan a cikin littafin mun karanta maganar abinda ya ambata nan maye mayen da ake mun san maye ai ko maye me maye shirka yau a ba shauki ma gushewar hankali shine maye yanzu an daina an ga dan giya tabin sa ko yayi marisa ya sha bu ya sha roka ko to Allah ya kare ne rage mana adadin masu wannan abu da haka ake a gari an samu mai shan giya ko ai tabin sa saboda da abin bako ne yanzu ko sai ka ga abin yana yau alhamdulillah da aka bu harkar shari'a din nan ba gidajen giya sun ya taimaka ba inda mutum zai je ma ya samu ya sha kuma ba a gani sai dai kuma masu shan kwaya a boye drugs da kuma abubuwan da a madadin waɗannan abubuwan da ake amfani da su ga sunan dai da yawa ka faɗi sunan su ma wani kaman ka ga masa wata dabara sabuwa inda kamata ba to sai shi annal gina'a ibnu jami'a ambaci cewa ita waka da kada kade yuhditu sukran ko sakaran yana haifar da maye as-sukru yahsulu bi thalathati ashiya shi wannan sukur wato maye din yana samuwa da abubuwa uku bil hawa ana samun maye ta hanyar san zuciya san zuciya idan yayi yawa da karkacewa to yana haifar da maye a zuciya wabi gina'i hakanan kade kade suna sa maye aw bil khamra bil khamri ya sai khamra khamri ne kamata ko giya al hawa yani hawar rajulu lissuwari wato sha'awar mutum ga hotuna in mutum mai yawan son kallon hotuna ne hotunan batsa su yake nufi ana a dauki hotunan mata tsirara a buye a daki a yi ta kallo mutumin da ke sha'awar wannan ko ya bincika a internet ya ta yi da idmani mun san wannan akwai addiction da ke samun mutum da irin wannan kallon pornography wannan matsala ce da cuta ce kuma a zuciya in mutum bai kiyaye ya daina ba ya saba da ita to zai kasa dainawa lissuwari lil mar'ati na kallon hotunan mata wabil khamri kuma haka maye yana samuwa da shan giya wabil gina'i haka nan maye yana samuwa da kada kade fa idza istama'at ath-thalathu sakira wal iyad billah idan waɗannan abubuwa suka hadu duka ukun aka samu ko ɗaya ka samu zai sa maka maye don ballanta na samu mutum da guda ukun gaba daya ya sha giya yana kallon hotunan batsa kuma sannan yana jin kada kade a'udhu billahi sai shi yace min jami'il jihati sai a samu maye ta dukkan bangarori yace sakira aqluhu shikenan sai hankalinsa ya samu maye wa sakira badanuhu ila akhirih da jikinsa ma gaba daya shi ita giya da san zuciya su rufe hankali ko yawa ita kuma shi kada kade ya sa maye a jiki bayan ya tasiri a zuciya kuma da rawa da kashe jiki da abin da za a yi duk wannan yana haifar da ƙarin maye din ila akhiri yace da dai makamantan wani yace fa idza lam yakun khamrun yakun sukrul hawa in mutum ba giya ma sai ya zama ya samu maye ta hanyar son zuciya wa yaskuru sai ya samu maye din bi ma'ana annahu yughatti al-aql ya dawo ne yana fassara mana me ake nufi da sukur din ne sukur abin da ake nufi da shi shine lullube hankali ko hankali a lullube shi ani sawabi daga kallon gaskiya daga gane me ya daidai mutumin da bai san daidai ba saboda shan giya saboda ya sha kwaya yayi marisa to ne shi da ake cewa wanda ke cikin maye yadda kuke ba labari a samu a ce ga wani ya sha ganye ya sha kwaya wai ya zo wucewa ya ga awaki ya zauna ya tsuguna ce ina wunin ku da kaga wannan ai ba hankali tare da shi ko ba haka bane Allah ya kyauta sai ce wa sakira ayyawa ani sawabi ko yani yakunu khamran lil aqli ya zama cewa wannan abu ne mai lullube hankali yughatti al aql ya lullube hankali an idraki sawabi daga riskar abin da ke daidai yace kazalika al gina'u hakanan kuma wato wake wake da music manista bana hudu mutumin da ya gane shi ma'ana ya saba da shi shine istabana hu ka bincike ka gane ma'ana istabana shay'a ma'ana yana san abu ya bincike sirrin sa ya gane shi kamar da Hausa ke cewa a wannan ai ya gane dadin abu shine ma'anar wannan wa alifa lahu kuma sannan ya saba da shi in ka saba da abu zuciyarka ta makale masa to shikenan sai tashin hankali sai maye ya zo alginaul muharram yana nufin waƙe na haram almaazif almuharrama kayan kida na haram walginaul muharram duk dai wannan mai mutawa yake fayuhdithu li sahibihi as-sukr to wannan abun sai ya haifar da maye ga mai wannan abu wal iyad billahi Allah ya tsare yace fa hadhihi anwa as-sukr wannan shine nau'i daban-daban na wato maye idza istama'at tagha as-sukr ala sahibihi sai in sun hadu sai wannan maye yayi dagawa ya wuce iyaka akan wanda ya bugu din yani sara fi aqbahi anwa'i sukri sai zama ya shiga cikin mafi munin nau'in wato maye wal iyad billahi Allah muke neman ya tsare mu daga aukawa cikin waɗannan abubuwa. To Allah dole ne mu tsaya a nan saboda lokaci ya ƙure, na gaggawa ne dama don mu gama wannan bangaren. Yanzu mun gama dai wannan ta'aliqin, za mu koma littafin Malam Ibn Taymiyyah, kuma la'alla ta'aliqin ma da ya rage mana ba mai yawa ne da shi ba, kusan ma dai littafin ya kusa karewa ko? Saura shafi bai fi 8-10 ba, insha Allah. To muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gama shi da alheri, Allah ya amfanar da mu, Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani, Allah ya nesanta mu daga dukkan sharri, sharri a zuciya, sharri a jiki, da dukkan abin da zai tasiri mummuna a kanmu da addininmu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.